Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC akan mitoci 31.25.16. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a zangon FM na BOA Africa da ke a mita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol. Sai kuma tashar Alpha Radio kuma su a Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da ranar Lahadi 24 ga watan Yuni shekara ta 2018 ni ne Sarfi Hashim Gumel tare da Alheri Gras Abdu da sauran abokan aiki ke farancin kamfanin wannan shirin a daidai wannan lokacin da farko ga kanin labarai
to Sarfi yan jami'ar Republican a majalisar wakilan Amurka suna shirin kada kuri'a makon gobe kan wani kudirin dokar bakin haure ko da yake shugaba Donald Trump ya ce su dakata tukunna Rundunar sojan Amurka ta gano akwatunan gawa na katako dauke da gawarwakin sojojin Amurka 100 waɗanda suka bace lokacin yakin Koriya na shekara ta 1950 zuwa 53. Kana wani rahoton Majalisar Dinkin Duniya ya gano cewa miliyoyin al'ummar ƙasar Ghana ba sa cin moriya arzikin ƙasar da ke tashi suna kuma zaune a cikin matukar talauci.
To Allah ya kyauta kanin labaran kenan aka ji. Cikin shirin za ku yi cewa ya zuwa yanzu dai lamarin tsaro a karamar hukumar Barikin Ladi na ci gaba da tsananta. Ko me yasa?
Lamarin da ke sa ya tsananta shine bayan hukumar Fulani sun zargi al'ummar da sace waɗansu mutane tunda sun ce har yanzu dai ba su ga gawarwakin ba.
Jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya ta kammala babban taronta a Abuja inda 'yan jam'iyyar suka zaɓi sabbin shugabanni.
Dogon babban taron jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya ya kammala da manyan kujeru suka samu ta hanyar janyewa inda sabon shugaban jam'iyyar Adams Oshiwole ya samu nasara ba hamayya sakataren jam'iyyar mai malabu ni ya koma kujerarsa
haka kuma zamu ji cewa an yi bikin bayar da tukuici ga waɗanda suka samu nasarar gasar adabin harsunan gida a jamhuriyar Niger daga nan kuma zamu kawo muku shirin idan kwaya ta narke wanda Hafsir Maina Muhammad take shirya kuma za ta gabatar Sai kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuke aiko mana ta hanyar email amma duk waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu. Yan jam'iyyar Republican a majalisar wakilan Amurka suna shirin kada kuri'a makon gobe kan wani kudirin dokar bakin haure ko da yake shugaba Trump ya gaya musu ranar Juma'a cewa kada su amince da wannan yunkurin sai bayan zaben rabin wa'adi. Koda yan jam'iyyar Republican din waɗanda ke da rinjaye a majalisar wakilai da ta dattawa sun amince da kudirin kusan za a iya cewa babu ko tantama zai fuskanci matsala a majalisar dattawa. Inda 'yan jam'iyyar Republican suke da isassun kujerun takawa Republican birki ta yadda ba za su iya samun adadin kuri'u 60 da suke bukata na amincewa da kudirin ba. A farkon wannan makon shugaba Trump ya kira ga majalisa ta gaggauta amincewa da dokar shige da fice. Sai dai ranar Juma'a ya buga a shafinsa na Twitter cewa ya kamata 'yan jam'iyyar Republican su daina bata lokacin su kan batun shige da fice. Sai bayan mun zaɓi ƙarin sanatoci maza da mata a watan Nuwamba, 'yan jam'iyyar Democrat suna wasa ne kawai, ba su da niyyar yin wani abu domin shawo kan wannan matsala da aka daɗe ana fama da ita. Za mu amince da ƙuduri mai kyau bayan da 'yan jarguguwa ta kaɗa, in ji shugaba Trump a saƙonsa na Twitter. Rundunar sojan Amurka ta gano akwatunan gawa na katako dauke da gawarwakin sojojin Amurka 100 waɗanda suka ɓace lokacin yakin Koriya ta Arewa, wato Koriya na shekara ta 1950 zuwa 53 a kan iyakar Koriya ta Kudu da Koriya ta Arewa, yayin da Koriya ta Arewan take shirin mayar da su ƙasarsu ta asali. Kakakin rundunar sojan Amurka a Koriya, Colonel Chad Carroll, ya ce Amurka ta tura akwatunan ɗaukar gawarwaki na ƙarfe guda 150 zuwa wani sansanin da ke kusa da Seoul da za a yi amfani da shi wajen maida gawarwakin Amurka. Koriya ta Arewa ta amince ta mayar da gawarwakin yayin ganawa da aka yi ranar 12 ga watan Yuni tsakanin shugaban ƙasar Koriya ta Arewa Kim Jong-un da takwaran aikinsa na Amurka Donald Trump. Tawagar masu bincike na Amurka da Koriya ta Arewa sun gudanar da aikin nemo gawarwaki sau 33 tsakanin shekara ta 1996 da shekara ta 2005 suka kuma gano gawarwaki 229. Jami'an Amurka suna kyautata zaton za a mika wa rundunar Majalisar Ɗinkin Duniya da ke Koriya ta Kudu gawarwakin, daga nan a ɗauke su zuwa sansanin mayakan sama da ke Hawaii a wani lokaci da ba a tantance ba. Wani rahoton Majalisar Ɗinkin Duniya ya gano cewa miliyoyin al'ummar ƙasar Ghana ba sa cin moriyar arzikin ƙasar da ke tashi, a maimakon haka suna fama da talauci. Wani mai gudanar da bincike na Majalisar Ɗinkin Duniya, Philip Aston, ya ce tattalin arzikin ƙasar Ghana ne ya fi kowane haɓaka cikin sauri a nahiyar Afirka, kuma na uku a duniya baki ɗaya. Ya ce wannan ci gaban yana ƙara azurta attajirai, yayin da galibin al'ummar ƙasar suke fama da talauci.
So the risk is that Ghana continues to be the great economic success story in the continent.
Ce hadarin shine haɓakar tattalin arzikin ƙasar Ghana da ya zama abun fahariya da koyi a nahiyar Afirka, ya ba al'ummar ƙasar da dama suna ci gaba da zama cikin talauci. Ƙididdiga ta nuna ɗaya daga cikin mutane biyar a ƙasar Ghana yana zaune cikin talauci, yayin da ɗaya cikin takwas ke wato talauci yayi wakatutu. Austin ya ce ya damu matuƙa ganin cewa kashi 28 cikin 100 na ƙananan yara suna zaune da cikin talauci a ƙasar Ghana. Ya shaidawa muryar Amurka cewa abin da ya haifar da haka shine cin hanci da rashawa da kuma gazawar gwamnati wajen karɓar haraji da ya kasance muhimmin hanyar samun kuɗaɗen shiga a ƙasar.
And that means that they don't have revenue for additional spending.
Yace wannan yana nufin ba su da kuɗin da za su kashe kan waɗansu ayyuka, saboda haka suna buƙatar yaƙi da cin hanci da rashawa da kaucewa biyan haraji, kuma ana buƙatar kashe kuɗi ko da ɗan kaɗan ne wajen gudanar da tsarin da zai tabbatar da yin haka. To, kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ƙasar Saudiya ta soke dokar hana mata tuƙi irin ta ɗaya tilo da ta rage a ƙasashen duniya. An ɗage wannan doka ne a yau Lahadi. Wannan wata gagarumar ci gaba ce ga matan ƙasar Saudiya da suke dogara ga danginsu direbobi maza, ko shiga tasi, ko kuma amfani da waɗansu hanyoyin sufuri duk inda za su je. Farkon wannan watan, gwamnatin Saudiya ta fara ba da lasisin tuƙi ga mata waɗanda aka riga aka ba su lasisi a waɗansu ƙasashe da suka haɗa da Birtaniya, Lebanon da kuma Canada. An yi wa matan gwajin tuƙi kaɗan kafin aka ba su lasisin. Sai dai galibin matan ƙasar ba su riga sun samu lasisin tuƙi ba. Mata da dama ba su samu damar samun horaswar tuƙin mota ba da ake gudanarwa a watanni ƙalilan.
Alheri Grace Abdi kenan ta karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Madalla, lamarin tsaro na ci gaba da sake taɓarɓarewa a ƙaramar hukumar Barikin Ladi da ke jihar Filato, rikicin da ya samo asali tsakanin al'ummomin Fulani da Birom. Na zanta da wakiliyar muryar Amurka da ke yankin Zainab Babaji, inda na fara tambayar ta halin da ake ciki yanzu haka.
Abin da ke faruwa dai shi ne, wato tun cikin wannan mako ne aka fara samun kashe-kashe, wato jifa-jifa dai a wasu ƙauyuka da kuma sace-sacen dabbobi, wato kamar ba shi bayi kenan ke yi a sassa daban-daban na ƙaramar hukumar Barikin Ladi. To, amma tun shekaran jiya, wato abin da ya faru, lamarin da ya sa ya tsananta shi ne bayan su al'ummar Fulani sun zargi al'ummar Birom da sace waɗansu mutane, tunda sun ce har yanzu dai ba su ga gawarwaki ba. To, a daga shekaran jiya har zuwa yau, abin ya tsananta sosai, inda bayanai ke cewa an kashe mutane da dama kuma an ƙone waɗansu ƙauyuka sosai a cikin yankin na Barikin Ladi. Yanzu da nake magana da kai, mutane ma da dama da na yi magana da su a sassan Barikin Ladi ɗin, shaidar mu cewa suna jin harbe-harbe, sannan kuma ba ma hanyar fita ma, saboda haka ba wanda ya san adadin waɗanda suka mutu.
Ana cewa, rahotanni na cewa kamar suna kai har ramuwar gayya ne, shin gaskiya ne wannan?
To, a gaskiya yawancin waɗanda suke kira na za ka ga kaman Fulani za su kira su ce an sace musu shanu, Irinzan za su ce an kashe musu mutane. Ko cikin makon nan su biran ma sun yi bayanin cewa an kashe musu mutane kusan 29 a bayanin da na samu. To kusan kullum za ka ji an kai wannan hari waɗannan su kai ramukan gayya. Amma na shekaran jiya zuwa yau gaskiya ya tsananta, ina ganin kaman bisa ga bayanan da na samu an taɓe ba a samu irin wannan rikici ba.
To Zainab,
mutane sun mutu da yawa.
To Zainab, me ya haddasa wannan rikici tun farko ga mai sauraro ya fahimci menene asalin wannan rigima da ake yi?
To rigima nan dai kamar yadda ka sani rigima ce ta makiyaya da manoma a ce tun farko. A yadda dai muke samun bayani sai ka samu an kai wannan hari. Amma dai har yanzu dai ina ga kaman ba a samu ainihin abin da yake faruwa ba ne, ko kuma an sani amma an zanci ko an kasa magance shi. Kuma su ma al'umman karan kansu ba su fahimci cewa ya kamata su yi zaman haƙuri da juna, ko kuma su ne fitan abin da zai fitar da su ba. Kowa za ka ji yana zargin ɗan uwansa da cewa a wani ya kashe ni, a wannan ya sace min shanu. To sai ka ga kullum abin yana ta ƙara tsamari. Kuma kamar yau ɗin na yi magana da su jami'an tsaro, duk da yake sun shaida min cewa tun tarzoman ta kwanta, amma har yanzu kafin ka kira ni ɗin nan mutane kan kira na cewa suna cikin halin da ba sa ma iya fita, kuma suna ta jin harbin bindiga.
Kakakin 'yan sandan jihar ya yi kira ga al'ummomin gabaki ɗaya da Biram da Fulani da cewar idan wani abu ya faru su ringa tuntuɓarsu da bayanai domin samu hanyar da za su yi. Akwai wani matakai da suke ɗauka ne domin ganin cewar an kawo ƙarshen wannan kashe-kashe da rikici?
To babban matsalar ake samu a fahimta ta bisa ga yadda nake hulɗa da waɗannan al'ummomi, za ka ga yawancinsu ba su da ƙwarin gwiwan cewa idan abu ya faru jami'an tsaro za su gaggauta daƙile matsalar. Sai safe su ga yawancin mutane sai su cikin fushi sai a ɗauki doka a hannu. Ga abu ya faru kawai sai a farma ɗan uwa sai ka ga an samu matsala. To kowanne na yi magana da su a jiya ɗin, kowanne gefe wato Biram da Fulani suna zargin jami'an tsaro da cewa ba sa ɗaukar matakai a kan lokacin da ya kamata su ɗauka. Sai bayan lamarin ya riga ya kai inda ya kai tukuna sai ka ga su jami'an tsaro sun zo. Duk da yake su jami'an tsaro suka ce ba lalle ba ne a ce kowane ƙauye kowane lungu su suna nan, kamata ya yi su mutane su fahimci muhimmancin zaman lafiya, su zauna da junansu kafin a ce har a nemi taimakon jami'an tsaro. Kuma dai kamar yadda suka shafa bayani kullum kowace sati sukan zauna da al'ummomin da suke rikici da juna su yi mitin su ba junansu haƙuri su zauna da zaman lafiya.
To madalla, mun gode Zainab Babaji.
To na gode.
To daga jihar Filato sai babban birnin tarayyar Najeriya, inda jam'iyya mai mulki a ƙasar ta kammala babban taron da ta yi domin sake zaɓannin shugabannin da za su tafiyar da harkokin jam'iyyar. Daga Abuja ga Nasiru Adamu Alhaikaya.
My aspiration for the office of the Deputy National Public Secretary, I so step down.
Dogon babban taron jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya ya kammala da manyan kujeru suka samu ta hanyar janyewa, inda sabon shugaban jam'iyyar Adams Oshimole ya samu nasara ba hamayya. Sakataren jam'iyyar mai Malabo ni ya koma kujerarsa. Shugaba Buhari ya yi tafi da murmushi baya ga kiran waɗanda suka yi fushi su yi haƙuri. Aminu Dan Arewa wakili ne a taron.
Kuma mun ji daɗi, inda gada ne za ka ji an ce sama ta ce. To yau an wuce wannan. Shugaban ƙasa ya yi stepping aside, ya ƙyale mu zaɓi waɗanda muka ga za su taimaka ma jam'iyyar nan. Saboda duka yaushe aka kawata.
Amma Aminu ba tun yau ba ake cewa shugaban ƙasar nan shi yake son Adams Oshimole. Ya sa ma mutane suka ce aka ma tsori ta ba wanda ma ya nemi ja da shi.
Kai ba ka san shi, ko ba ɗan siyasa ba ne ba, kai ba ka san shi. Kai ɗan maharaucin labari ne, kowa kamu shi, mu talakawa ne, manoma ne.
Sunana Hassan Bahaushe Gombe. Ai shugaban ƙasa ba rusa cikin mutum da kowa san cewa shugaban ƙasa ya ce kowane kujera a yi zaɓe. su suka daidaita kansu da kansu ba wanda ke tsakanin su.
Hassan Bahaushe zai yi wa a ce shugaban kasa ka gane fuskar sa, kai kuma kai wata fuska, zaka zauna lafiya kuwa?
Zaka zauna lafiya mana, saboda me sai? Saboda shi yace ba ruwan sa.
Yayin da ba a ga wasu daga cikin yan majalisar dattawa na sabuwar PDP a taron ba, shugaban majalisar dattawa Bukola Saraki da na wakili Yakubu Dogara na wajen taron. Sanata Kabiru Gaya ya waskewa tambayar da na yi masa kan rashin jituwar majalisa da shugaba Buhari, inda maimakon haka ya shiga takarar ayyukan da gwamnatin ta yi.
Ka dauki hanyoyi a Najeriya, ni na yi chairman hanyoyi. Akwai hanya da shekara 18 a arewa babu su. A yanzu a lokacin Buhari ya sa hanyoyin ana yi. Ina dauko maka daga Ilorin zuwa Makwa. Daga Makwa zuwa Bida ita ce kawai aka dan yi ta ba gama ba. Daga Bida zuwa Lambata president yana wani hanyar. In ka dauki yanzu hanyar Bayo Mewa har zuwa Jada.
Sakataren jam'iyyar Mai Malabu ni yayi alwashin adalci.
Alhamdulillah ina gode Allah madauki sarki wanda cikin ikon sa wannan ya kasance kuma ga ƙara dora mana nauyi wanda insha Allah la yukallihu Allah nafsan illa wus'a. Allah baya dora rai abinda ba zai iya ba. Kuma goyon baya da muka samu na baya da hadin kai da ayan jam'iyya suka bamu da shugabannin mu insha Allah da shawarwari da suke bayarwa za su ci gaba da bamu. Allah ba zai bar mu da dabaran mu ba insha Allah. Allah wa Allah zai mana jagoranci, sannan kuma shugabannin mu ba za su bar mu da dabaran mu ba, za su ba mu shawarwari da ya dace yadda za mu ci gaba da samun nasarori kamar yadda muka samu a baya.
Akalla dai na ga wasu na ba wa hamata iska, da kuma ba a kawo abinci ko ruwa ana rabawa a taron ba kamar yadda na gani a taron PDP. Gwamna Rochas ma ya samu turjiya daga jama'arsa, inda wasu suka rika yi masa ele har ma ta kai ga kwadawa ɗaya daga mukarrabansa Mari har zuwa hada wannan rahoto ba a tashi daga taron ba. Nasiru Adamu Alika, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Nasiru Adamu Alika, yanzu kuma za mu tsallaka jamhuriyar Niger, inda hukumar raya al'adu da haɗin gwiwar ƙungiyar marubuta harsunan ƙasar suka gudanar da bikin bayar da tukuici ga marubutan da suka yi nasara a gasar adabin harsunan gida da aka kaddamar a watan Fabrairun shekara ta 2017. Domin cikakken bayani, saurari rahoton Sulam Munbarma.
Mun kulla jumunta don kowane ya amsa ga wanga zamani mai kira ci gaba.
Da taken kasar Nijar wanne aka rera cikin sigar Hausa ne aka soma bikin karrama marubutan da suka zo da muhimman labarai a albarkacin gasar da kungiyar Asonil ta marubutan harsunan Nijar ta shirya da gudunmuwar ma'aikatar raya al'adu domin tunawa da shehin malamin harshen Hausa Farfesa Muhammadu Ambali Jinju a wani yunkurin kwadaitawa matasa alfanun rubuta littattafa harsunan kasa. Malam Abdurrauf Sidi na daga cikin masu tsare-tsare.
Rayuwa ta dan Adam, harshe yana da mahimmanci, shine ma kan gaba, saboda zuri'a ko al'umma ko kabila duk yadda za a yi sai ta yi harshen da za ta magana, ta yi bayani, sannan ta yi tarbiya. Ko dan haka shi harshe shina kai tsaye kan cikin abin da yake na cigaban al'umma. To dan haka muke son mu namu harsuna su zamanto za a yi aiki da su.
Sile Maje Rosheto da ke daya daga cikin waɗanda suka sami tukuici a wannan gasa ya bayyana mana dalilansa na shiga cikin harkar rubutu a harsunan kasar Nijar.
Muhammadu Hambali shine malami na farko nan Afirka wanda ya fara karantar da Hausa a jami'a cikin Hausa. Ba wai Hausa cikin Faransanci ba, a'a, Hausa cikin Hausa. Ka zo ka ce yau lecture da zamu yi koko chapter da zamu yi bisa kaza ne a tashi malami ya rika gana mashi cikin Faransanci. Shine ya fara ko da yazo ɗan Najeriya da English suke karantar da Hausa. Shine na farko wanda ya rubuta na hawan Hausa tukuna, ya zama rayayyen na hawan Hausa cikin Hausa ba da Faransanci ko da Ingilishi ba.
Littafin da ya zo na ɗaya shine wanda wani matashi Hassan Mamandin ne na yankin Zandar ya gabatar. Wanne labarinsa ya mai da hankali akan mahimmancin zaman lafiya?
Na yi labarin ne bisa matasa wanda ba su da aikin yi sai kwace da sace-sace. To a cikin haka ne shi uga na gurbin ɗaya ya yi nazari cewa bai kamata a rika yin wannan abu ba. Ni ne ya yi kokari ya shayo kan abokan shi na gurbin shi har ya kai ga suka rika zuwa gurub-gurub na matasa suna ba su shawarwari akan yadda ya kamata su yi a nan matsayinsu na manyan gobe.
Kungiyar marubuta ta Asonil ta yaba da gudunmuwar muryar Amurka a ayyukan yaɗa harsunan Afirka. Dalili kenan wannan tasha ta samu lambar yabo a yayin wannan biki. Hajiya Halima Sarmai wata kusa ce a wannan kungiya.
Mu muna harsunan Afirka ya zamanto ko a makarantu ko maimakon in ka je Faransa kai wani turanci, kai Swahili ko kai Hausa ko kai Larabci, duk da suna Afirka ne babu bakin ciki. Shi yasa muka ganin ba saboda su ƙara jin ƙarfi.
Gwamnatin Nijar wacce ta yaba wa kungiyar da ta shirya wannan gasa ta bayyana shirin ƙara ɗaukar matakai domin ƙarfafa irin wannan aiki a nan gaba, in ji ministan raya al'adu Asumani Malam Isa.
Na yi imani da Allah cewa da ƙasashe da dama da suka shiga gaba gare mu ta wajen neman ilimi har na kimiyya don sun yi amfani da halsunsu na gida. Kenan abu ne wanda ya kamata mu ba makari.
Wannan biki ya gudana a gaban iyali da dangin marigayi Farfesa Muhammadu Hambali Jinju, cikinsu har da Sarkin Jinju, wanda ya samu kara daga wasu takwarorinsa na kungiyar sarakunan gargajiyar Nijar. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Towa gaida sallamu mana Barma. Jama'a, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kuma yanzu agogon mu na cewa karfe 11:21 na safe. Ga shirin mu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanku da warhaka. Barkanku da kasancewa da mu a shirin Idan Kwaya ta narke fa, inda za ku ji mu dauke da batutuwan da suka shafi sha ko ta'ammali da miyagun kwayoyi da kuma illolinsu. Sunana Hafsat Maina Muhammad. Ku biyo mu. Yau a cikin shirin za ku ji hirar da nayi da Hajiya Halima Idris, mataimakiya ta musamman mai baiwa gwamnan Kaduna Nasiru El-Rufai shawara kan kere-kere da fasahu. Mun tattauna da ita kan shaye-shaye kamar yadda za ku ji. Ga abin da take cewa.
Abu na farko dai da zan ce shine magana shaye-shaye abu biyu ne kawo shaye-shaye. Na farko akwai zamani. Yanzu matasa suna ganin yadda mutane suke maye, suna kaurace ma matsalolin duniya ko kuma tunanin duniya shine yake dan ba su sha'awa. Sannan mu kuma a Najeriya gaba ɗaya aka samu wasu gurbatattu wanda wannan sai da kayan maye suke samun kuɗi. Na ɗaya kenan. Na biyu akwai rashin kula tun daga iyaye. Abinda ya abin addabe mu kenan yanzu iyayen yanzu yadda aka saba muka tashi ga iyayenmu daga kanin mu suna yi a sa maka ido iyayenka su bi ka makaranta baka ma san sun je ba za su je su samu malamin ka sai abin da kake ciki. So yanzu iyaye ba a wannan, yanzu kowa dan shi yake so wance ba ta san wata tayi mata magana danta. So kawai kowa ya rufe ido duk abin da dan shi zai yi in dai bai gani ba bai yi ba in ma ya gani zai kauda ido. To kinga in dai akwai irin wannan matsaloli to ba wai matsala ce ta gwamnati ba, matsala ta farko ita ce ta kan matsala ta iyaye. Sannan sai a koma kan makaranta daga primary school zuwa secondary school, shi ma nan in ba an gyara ba gwamnatocin jahohi sun tashi tsaye an gyara abin nan din ilimi system na ilimi, to gaskiya matsala tana nan dan wani abu ma a makaranta ake koyon shi gaskiya.
Bincike ya nuna cewa a kana kadai ana samun matasa maza da mata suna shan watan maganin tari kusan kwala biyu miliyan uku a rana guda. Me zaki ce game da wannan?
Gwamnatoci yanzu right din su ne ya kamata dole a zo a duba abu biyu. Shin su waye ke saida abin? Su wake kawo shi dai misali? Daga ina ake shigo da shi? A ina ake saidawa?
Gwamnatin ku ta yi wannan tambayar?
A gwamnatin Kaduna ai mu muna da office musamman saboda wannan yan shaye-shaye. Office na commissioner mata da social development ai aikin ta ne. Kuma alhamdulillah na sha zuwa office in je in gani an kama ta wallahi ba wai mata ba ma kuke ce matasa har yan kananan yara sai ki rasa yadda abuki abin nan, amma ana fighting din shi gaskiya Kaduna muna fighting din shi. To amma kuma akwai abin da ba za ka iya fighting 100% ba saboda me misali mu Kaduna muna kiwaye da wasu jahohi kin ga Niger na ciki, Kano na ciki, dai irin su Abuja na ciki. Idan har wannan mu sauran ba su dauki matakai ba to ashe ku abinda za a yi a Kaduna duk da haka dai yadda ake son a tilasta abin yayi ba wai magana ce kamar misali a ce titi ba da gwamnati za ta ce okay bari a yi titi kawai da mutanen Kaduna za su yi benefitin, a'a shi wannan abu ne da kowane zai iya shigo da shi. Matashin nan yana iya tashi daga Kaduna ma ya tafi Kano ko ya tafi Mina ko ya tafi Abuja ko ya tafi ina ne ya je su wannan abu nan. To abu ne da ya kamata gaba daya a zauna a yi tunanin ta ina za a bullo mishi. Ban san saboda kin san shi magana mutum ya daina shaye-shaye mutum sai ya through therapy wannan dole ne dan ba za su iya bari da kansu ba
wato sai mutum ya je asibiti
musamman. Amma in kana baka kyamace su ba to akwai abubuwa da yawa za su iya gaya maka da ta hanyar nan zaki iya gane ta ina zaki danga abin nan. To inda na gane su kansu suna so su yi wani abu suna so su yi to amma kuma kin san shedan abin nan. So da yawanci ina gaya musu in na samu irin mutanen nan ko mata za ki kai su fa shaye-shaye har matan aure.
Eh shine nake so in tambaye ki to ya kuke kallon lamarin matan aure da shaye-shaye?
Ai wata mata auren ba za ka ma san tana sha ba wallahi da yawan su ma suna da support maza gidajensu. Wata mijinta shi ya san tana sha zai dinga bata kuɗi saboda me saboda kila yana da abubuwan da yake nema shi macen. Kin gane so ba wai ya damu da ke bane.
Yana son ta yi shaye-shaye ya dauke mata hankali daga tunanin abin da shi yake a waje ko kuma abubuwan da yake yi.
Eh to
ko me kike?
Eh reason din su gaskiya Allahu a'lamu. Amma yawanci zaki ga wannan irin wa'annan mazajen su kansu basu kammala kansu ba. To amma abin da za a zauna tsakani da Allah.
To matarka tana shaye-shaye.
Yawwa yawwa ya zata ta kula maka da yaya. Har ƴaƴanka sai abin arziki kuma ƴaƴanmu ne yanzu masu bala'in wayau. Duk abin da iyaye fa suke suna kallo yanzu wasu yaran kanana in kika kira su za su ga miki ce gidansu ai mamansu da babansu ba sa magana ko kuma mamansu da babansu kullun fada ko mamansu da babansu kaza kaza.
Kin taba ganawa da mace mai shaye-shaye?
Kwarai kuwa zan iya ga miki wannan ni na santa ma ba ma ganawa bace. Ita abin da yasa ta daina shaye-shaye shine mijinta yayi aure yayi menene yayi menene yayi menene kin gane yayi dan abandoning din ta. So muka dan mata magana ni ban ma san tana shaye-shaye ba sai daga baya sai inda yawan baccin yayi yawa kullun ka kira da tana bacci kullun ka kira da tana bacci to ita da kanta tazo take gaya mu sai take cewa ai mijin yana zuwa dan weekend miji ne zai zo in ya zo
karshen
sati daga juma'a zuwa lahadi ran nan kawai kwatsan sai zo ran laraba yana zuwa ran laraba ita da bakin ta fa take fadi ta sha cikin wannan satin ta sha kwalba ya fi 20 da wani abu daidai gaban ɗakin ta tana da wani table a wurin sai ta aje ina irin madubi da ake console din sai ta aje a wurin yana zuwa ya zo ya kalla sai juya kai ta ce kwanan shi uku a hudu a garin nan bai daga baki ya ce mata sannu ba balantana ya ce mata me normal suka ci gaba da magana sun rayuwar su bai damu da abin da take ba saboda ya riga ya sani sai ta yi mishi magana ta ce wai kai kaza sai ce ai ya riga ya sani to amma ai rayuwarta ce abinda ta ga dama za ta yi ta yi mana to ta duba ta ga cewa danta duniya daya in ta kashe kanta saboda me ta kashe kanta to shine da take ga mana ce to gare da Allah ya taimake ki kika yayi miki haka ma dan da bai miki ba haka ba haka zaki ci gaba da yi ki zo ki lalace ki madanki asara duk duniya duk mutumin da kake son kai magyara ba za ka zo ka nuna mishi wai kai wani Allah ya kyauta ko kai dan iska ko kai dan kaza bane a'a na farko ka fara gane meye dalilin mutum ka bi shi a hankali
to madalla bari mu shakata da wakar margayi dan maraye jazz
kar a sha kwaya kwaya ko ba ta da kyan jama'a ku saurara to kar a sha kwaya kwaya ko ba ta da kyan dubban mutanen gida daji suna zanci kwaya ko ba ta da kyan to kar a sha kwaya
masu sauraro anan zamu da sa'aya sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da Julie Gresham da ta bada umarni ne Hafsat Maina Muhammad ke cewa mu huta lafiya
ubangijin Allah to da magana
to madalla gaida Hafsa yanzu kuma ga wasu kadan daga cikin sakon da kuke turo mana ta hanyar email sakonmu na farko ayi cewa idan Allah ku bani dama ne kira ga sabon shugaban jam'iyyar APC na ƙasa Adam Oshamale da yayi kokarin dinke kowace irin baraka dake tsakanin ƴaƴan jam'iyyar kafin a gudanar da babban zabe na shekara 2019 mai zuwa domin a gudu tare a tsira tare sako daga Hajiya Mamman Gambo Gusau Zaria sai kuma sakonmu na gaba dake cewa muna fata shugabannin da jam'iyyar APC ta zaba a matakin ƙasa za su kure malejin kokarin su wajen sun kai jam'iyyar ga tudun mun tsira musamman maganin yadda zaben shekara 2019 ke kawo jiki to abin da ya sami kenan ga sakon da kuke aika mana amma ga shirin mu na ƙarshe labarai a takaice
Shugaban kasar Zimbabwe ya tsallake rijiya da baya a wata fashewa da ta auku a wajen gangamin yakin neman zabe. Emmerson Mnangagwa ya fada ya fada jiya a sabar cewa fashewar ta auku ne a gangana sai dai lokaci na bai yi ba. Fashewar ta auku ne bayan da ɗan dakiku da ya kammala jawabi a filin wasan da ke Bulawayo wanda ya cika makil inda ƴan hamayya suka fi ƙarfi. Kasar Saudiya ta soke dokar hana mata tuki irin ta daya tilo da ta rige a kasashen duniya. An dage wannan doka ne a yau Lahadi. Wannan wata gagarumar ci gaba ce ga matan kasar da suke dogara ga dangin su direbobi maza ko shiga tasi ko kuma amfani da waɗansu hanyoyin sufuri duk inda za su je.
To madalla masu sauraro da wannan muka karshen shirin namu na yau baki daya sai kuma gobe Litinin da misalin karfe 6 agogon Najeriya da Niger wato agogon karfe 5 agogon Ghana za ku jo sa abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin
Alheri Grace Abdu
da ta gabatar da shirin da kuma Chibahiro Dido ne wanda ya bada umarnin wannan shiri da ma injiniyan mu na yau Mr. Santos ni Sarfili Hashin Gumul ke cewa sai mun sake haduwa assalamu alaikum.